sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar daya ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce akwai yiwuwar makamin da aka yi amfani da shi wajen kai hari kan kwambar motocin kayan agaji a Ukraine. Makamin kariya ne na Russia mai cin dogon zango. Jami'an sojin kasar Burkina Faso sun yi juyin mulkin da ya hambarar da gwamnatin mulkin sojin kasar ta shugaba Paul Henry da Miba. Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu a cikin teku a yau Asabar, lamarin da ya kara adadin harba makamanta mafi yawa a wannan shekara.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu ne za a ji cewa bayan da sojojin Burkina Faso suka tabbatar da sake juyin mulki a kasar jiya Juma'a, wasu manazarta na ganin cewa
ai tare da su ne shi jaruba din yayi juyin mulki. Dan ni abin da aka yi na yi ganin shi da hamayya tsakanin kungiyoyi na sojojin wanda suka yi juyin mulki tsakanin su da zancen tsaro. Inda zancen tsaro ba abin da ya sauya.
Idan muka leka a Najeriya kuma za a ji cewa kasar ta gudanar da bikin cika shekaru 62 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Ingila. Sannan za a ji cewa wasu 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar sun yi bikin samun yancin kan Najeriya tare da gudanar da taron addu'o'i. Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yau ba muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Babu Yakub Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin rayuwar masu saurare, amma yin sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Asabar, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce akwai yiwuwar makamin da aka yi amfani da shi wajen kai hari kan kwamban motocin kayan agaji a Ukraine. Makamin kariya ne na Russia mai cin dogon zango da ake amfani da shi domin harin kasa. A cikin wani rahoton binciken sirri da aka wallafa a Twitter, ma'aikatar ta bayyana cewa karancin makamai musamman masu cin dogon zango shine ya haifar da amfani da manyan makaman da ke cikin kasa a kusa da Zaporizhia. Rahoton ya ce harin na jiya Juma'a daidai ranar da shugaban Russia Vladimir Putin ya yi da'awar mallake yankuna hudu na Ukraine ciki har da Zaporizhia. Ya yi sanadiyar Russia ta kashe fararen hula da a yanzu take ikirarin cewa 'yan kasar ta ne. An kashe mutane 30 aka kuma raunata akalla wasu 80 a harin wanda aka kai kan mutanen da ke fafutukar ceto 'yan uwansu daga yankunan da aka mamaye. An kuma kashe akalla mutane 3 a wani hari na daban a Mykolaiv tare da jikkata akalla 12. Jami'an sojin kasar Burkina Faso sun ce an gudanar da juyin mulkin da ya haɓarar da gwamnatin mulkin sojin kasar. Shugaban rundunar sojin kasar Ibrahim Traore ya bada sanarwa da yammacin jiya Juma'a cewa sojoji sun karɓe mulki yayin da suka hamɓarar da shugaban kasar na mulkin soji Paul Henry da Miba, wanda shi kansa ya karɓe mulkin ne a wani juyin mulki watanni 8 da suka gabata. Traore ya faɗa wata sanarwa cewa wani gungun jami'an sojin da suka taimakawa da Miba ya karɓe mulki a watan Janairun da ya gabata sun yi matsayar cewa shugaban ba zai iya kawo gyara da tsaro a kasar ba, wadda ta daɗe tana fama da tashin hankalin addini. Wani jami'in soji ne ya gabatar da sanarwar da Traore ya rattaba wa hannu a gidan talabijin da yammacin jiya Juma'a. Sanarwar ta Traore ta ci gaba da cewa a yayin da muke fuskantar taɓarɓarewar al'amura mun yi ta yunƙuri a lokuta da dama domin nusar da Damiba da ya mai da hankalin gwamnati kan yanayin tsaro. A lokacin da Damiba ya karɓe mulki a watan Janairu bayan hamɓarar da shugaban ƙasa Roch Kabore ya yi alƙawarin samar da tsaro a ƙasar. To sai dai kuma an ci gaba da tashi hankali a ƙasar, aka kuma rikicin siyasa ya ƙara ta'azzara a 'yan watannin nan. Juyin mulkin ya auku ne jim kaɗan bayan dawowar Damiba daga babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya inda ya gabatar da jawabi a birnin New York.
An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Sojojin Burkina Faso sun tabbatar da kifar da shugaban gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar Colonel Paul Henry da Miba bayan da aka shafe wurin jiya Juma'a 30 ga watan Satumba cikin yanayin ta ci bata ci ba. waɗannan askarawa a ƙarƙashin jagorancin Kaftin Ibrahim Tarore na zargin shugaba da Miba da gaza samar da sauyi a game da matsalar tsaro watanni takwas bayan da ya hambar da shugaba Kabore sanadiyar yaduwar ayyukan ta'addanci a sassan kasar mai makwabtaka da Mali da Jamhuriyar Niger. Wakilin muryar Amurka ya mai Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État.
Kakakin sojojin da suka yi juyin mulki a Burkina Faso Captain Kiswera Faruk Azaria Sorgo kenan lokacin da yake bada sanarwar tsige Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba daga shugabancin gwamnatin rikon kwariyar kasar saboda zargin sa da kaucewa ainihin manufofin da aka kuduri a niyyar shimfidawa a washegarin juyin mulkin 24 ga watan Janairun 2022 da nufin tunkarar matsalolin tsaron da suka addabi al'umma. Suna zargin sa da mai da hankali wajen harkokin siyasa a maimakon yaki da ta'addanci. Hasali ma wannan matsala ta ƙara kamari inda 'yan ta'adda suka ci gaba da mamaye yankuna da dama.
Loin de libérer les territoires occupés, les zones jadis paisibles sont passées sous contrôle des groupes armés terroristes.
Sojojin na majalisar MPSR sun bayyana Kaftan Ibrahim Traore a matsayin jagoransu kafin a nan gaba taron wakilan rukunonin al'umma ya zaɓi mutumin da zai jagorar harkokin rikon kwariyar kasar. Sun soke kundin tsarin mulkin kasa, sun kuma rusa gwamnati da majalisar wakilai ta rikon kwariya, sannan sun dakatar da ayyukan jam'iyyar siyasa da na kungiyoyin fararen kula. Suna masu jaddada aniyar mai da hankali wajen samar da tsaro a kasar da suka ce talakawanta sun matukar wahala sanadiyar yanayin da aka shiga. Majalisar sojojin ta MPSR ta sanar da rufe iyakokin kasar ta Burkina Faso daga 12 daren jiya Juma'a har sai yadda hali yayi, a yayin da aka ayyana dokar hana fita da karfe 9 na dare zuwa 5 na asuba.
Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 30 septembre 2022.
Da yake bayyana ra'ayinsa a game da wannan juyin mulki, editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa ya kwatanta abin a matsayin wani babban koma bayan demokradiyya a Sahel.
Ai, tare da su ne shi jami'a ɗin ya yi juyin mulki. Don ni abin da aka yi na yi ganin shi da hamayya tsakanin kungiyoyi na sojojin waɗanda suka yi juyin mulki tsakaninsu da zancen tsaro. Tun da zancen tsaro ba abin da ya sauya. Yaya wanda shi ne komanda na zon ɗin Kaya inda ta'addancin ke da kamari. Ka baro ka zo ka yi shirin mulki ka dauki mulki ka dawo wa Gadugu. Kinan kamar yadda Damiba din yayi ne, ai shi ma Damiba din shine komanda na yankin Dori, yankin na Sahel inda ta'addancin ya shama kai a kasar ta Burkina Faso. Ya ji shirin mulki shi kuma wanga yana kaya. Shi ma ya watsa ya zo ya shirin mulki ne da dawo cikin birni ya zauna. Kinan akwai aya tambaya. Wai tsaron ne yake sa suna shirin mulki ko ko wasu dalilai na daban?
An da ya shafe wunin jiya Juma'a cikin halin rudani a birnin Wagadugu bayan da sojoji dauke da manyan bindigogi suka mamaye muhimman wurare cikin su har da gidan rediyo da talabijin mallakar gwamnati waɗanda suka dakatar da watsa shirye-shirye kafin a cikin dare sojoji su bayyana don gabatar da sanarwar wannan juyin mulki da ke na biyu a cikin watanni takwas kacal a ƙasar ta Burkina Faso. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaya da Sulaiman Mumin Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga murtala da cigaban labaran duniya.
Adadin waɗanda suka mutu a wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani ɗakin karatu na birnin Kabul ya ƙaru zuwa 35, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar a yau Asabar. Yayin da matan Hazara mabiya aƙidar Shi'a da suka fi shan hukuma sakamakon harin suka gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da kisan kare dangi da ake yi wa tsirarrun al'ummarsu. A jiya Juma'a, wani ɗan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wani ɗakin karatu na birnin Kabul a daidai lokacin da ɗaruruwan ɗalibai yake gudanar da gwaje-gwaje na shirye-shiryen jarabawar shiga jami'a a yankin Dutch El Barshi na birnin. Unguwar yammacin yankin ta kunshi akasarin musulmai mabiya mazhabar Shi'a, haka kuma gida ne ga tsirarrun al'ummar Hazara, al'ummar da ta yi tarihin fuskantar tsangwama wacce kuma aka yi ta aunawa da hare-hare a wasu munanan hare-hare da aka kai a Afghanistan a cikin 'yan shekarun nan. Ofishin ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ya faɗa wata sanarwa cewa alƙaluma na baya-bayan nan daga harin sun kai akalla mutane 35 da suka mutu yayin da wasu 82 suka jikkata. Fiye da 20 daga cikin waɗanda aka kashe 'yan mata ne da mata, in ji sanarwar. Alƙaluman waɗanda lamarin ya rutsa da su da tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya zarta adadin wanda hukumomin Kabul suka bayar. Mahaukaciyar guguwar Ian, daya daga cikin guguwa mafi karfi da ta taba hukuwa a Amurka, ta kutsa a kudancin Carolina a jiya Juma'a, inda ta yi lahani na biyu mafi karfi bayan ta ragargaza Florida. Hukumar kula da guguwa ta ƙasa NHC ta ce Ian ta yi ƙasa a kusa da Georgetown da ke kudancin Carolina zuwa rukunin guguwa na daya mafi karfin iska da ke cin nisan kilomita 140 a cikin sa'a daya. Daga baya ta rage karfi zuwa guguwar da ta biyo bayan yanayi mai zafi, amma hukumar ta NHC ta ce da yammacin jiya Juma'a Ian tana haifar da ruwan sama mai yawa da ambaliya da iska mai karfin gaske a kudancin Carolina da North Carolina.
A gaida Murtala Faruku Sanyina da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Yau tarayyar Najeriya ta yi shagulgulan cika shekaru 62 da samun ‘yancin kai daga ƙasar Ingila da ta yi mata mulkin mallaka daga Abuja. Wakilin Umar Faruku Musa ya saurari jawabin shugaba Muhammadu Buhari tare da shaida bukukuwan da aka yi, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Taken Najeriya kenan da aka kada kafin shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da bayanin suka ‘yan Najeriya na murnar cika shekara 62 da samun ‘yancin kai. Shugaba Buhari ya yi amfani da wannan damar wanda ya kai kusan minti 25 yana jawabi akan kalubalen da ya fuskanta a lokacin da ya karbi ragamar mulkin Najeriya da irin canje-canje da gyare-gyare da nasarori da ya samu, wanda in ba da haɗin kan ‘yan Najeriya ba, kamar da ya ce da matsalolin sun zama muhimman kalubale ga walwala da kuma ci gaban Najeriya. Da yana tsokaci da bayani akan matsalolin tsaro da kunci na rayuwa, shugaba Muhammadu Buhari sai ya ce,
I share the pains Nigerians are going through and I assure you,
ina sane kuma ina tare da damuwa da kuncin da ‘yan Najeriya ke fama da su, kuma ina ba ku tabbacin cewa juriyarku da haƙurinku ba za su tafi a banza ba, domin kuwa muna ƙara himmatuwa da tsara dabaru daban-daban da suka dace, musamman da jami'an tsaro na Najeriya ke bi, domin shawo kan matsalolin tsaro da ake fuskanta a Najeriya. A shekara ta 2015 da wannan gwamnati ta shigo, mun ba da dukkan kuɗaɗen da ake bukata domin yaƙar matsaloli na tsaro. Haka kuma da shugaba Muhammadu Buhari yana jawabi akan matsalolin da suka shafi ilimi da kuma kasawa da gwamnati ta yi wurin shawo kan matsalolin dambaro da ake ta fuskanta da ‘yan ƙungiyar ta ASU, sai ya ce,
I must confess that I am very pained by the recurring disruption to our tertiary education system and I am using this Independence Day celebration to reiterate.
Ya ce, ina cikin damuwa matuƙa gaya, kuma wajibi ne in faɗa a nan cewar ci gaba da dambaro da ake samu da kunci akan bangaren ilimi na Najeriya yana ci mun tuwo a ƙwarya, kuma yana kawo cikas akan manufofi na gwamnati na inganta sha'anin ilimi. Don haka a nan ina kira ga malaman jami'o'i da ƙungiyarsu ta ASU da su yi ƙoƙari su koma azuzuwansu a ci gaba da koyarwa. Mu kuma za mu ci gaba da duba hanyoyin da za a bi gurin warware sauran bukatun da suka gabatar da ake ta ƙoƙarin yin maslaha a kai a cikin ɗan ƙaramin lokaci, gwargwadon yawan kuɗaɗe da gwamnati ke da su a hannu wanda zai amfani da su wurin biyan sauran bukatun. Shugaba Buhari bai yi ƙasa a gwiwa ba wurin ƙoƙarin nuna wa ‘yan Najeriya cewar gwamnatinsa ta yi shekaru kusan 7.5 a kan karagar mulki, kuma ta yi amfani da duk waɗannan lokutan da take da wurin shirya tsare-tsare da za a bi gurin haifar da gwamnatin demokuraɗiyya mai inganci mai albarka, wanda duk ƙuri'ar da ‘yan Najeriya suka kaɗa za a ƙirga da ita. Jim kaɗan bayan jawabi ne na shugaba Muhammadu Buhari, ya je babban filin wasanni na ƙasa inda aka yi farati tare da kaɗe-kaɗe da raye-raye na gargajiya da kuma jawabai, duka dai abokin cikar shekara 62 da Najeriya ta samu ‘yancin kai kamar haka. kadan kenan daga irin bukukuwa da faretin da aka yi a wurin bukin cikar shekara Najeriya 62 da samun yancin kai a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Umar Faruk Musa mu Amurka Abuja Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. To har yanzu dai akan batun bikin samun yancin kan Najeriya ne wasu ƴan Najeriya mazauna jamhuriyar Niger na murnar cika shekaru 62 da samun yancin kai inda suka gudanar da addu'o'i ga Najeriya domin neman zaman lafiya a lokutan zabe da kuma samun ci gaba mai dorewa. Daga Agadez ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aika mana.
Kowace ranar 1 ga watan Oktoba ƴan Najeriya na bikin samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka kuma a bana kasar ta cika shekaru 62 da samun yancin kai. Bisa ga al'ada a kowace ranar 1 ga wannan watan na kasancewa hutu kuma bikin ga al'ummar kasar da haka ƴan Najeriya mazauna Niger suka gudanar da bikin samun yancin kan. Koyaya ƴan Najeriya mazauna Niger kin suka ji da wannan ranar ga dai wasu daga cikin su.
Sunana Lawal Ahmed ɗan Najeriya wanda nake zauna a Niger a jihar Agadez. Lallai Najeriya ta cika shekara 62 ko ba komai dai an samu hadin kai kuma an samu ci gaba da dama alhamdulillah mu mun san cewa Allah ya so da za a yi zabe lafiya a kare lafiya Najeriya ta samu ci gaba da arewacin da kudancin gaba ɗaya kasan ta samu ci gaba daidai gurgudu
ni ne Alhaji Alhassan mutanen Najeriya mazauna Agadez wannan rana mun ji dadi 100% fatan Allah ya sa a yi zabe lafiya Allah ya bamu wannan zai mana adalci a kasan mu
sunana Usman Tare Yunus ni dan jihar Kano ne alhamdulillah Allah muna farin ciki sosai muna manfatan Allah ya ba mu ingantaccen tsaro mai kyau da fatan Allah ya zaba mana shugabanni na gari
Najeriya kasa mai yawan al'umma da karfin tattalin arziki a Afirka ta gudanar da bikin a bana a cikin wani yanayi da matsaloli masu nasaba da tsaro da tattalin arziki da kuma siyasa suka dabaibaye kasar da haka ƴan Najeriya mazauna Niger da suka hada musulmai da kristoci suka gudanar da tara addu'o'i dan neman Allah ya kawo ƙarshen waɗannan matsalolin Alhaji Khalid shine shugaban ƴan Najeriya ya mazauna jihar Agadez
babban burinmu baya wuce abubuwa biyu zuwa uku na farko kasan mu ta zauna lafiya na biyu ya za a yi kasan mu ta ci gaba duk wannan abin da nasa fama yana daya daga cikin nishadin da muke yi yau a matsayin mu na ƴan Najeriya mazauna nan kasan Niger wannan yana daya daga cikin addu'o'i da kuma wasu addu'o'i da muke yi akan neman ci gaba da addu'o'i kuma akan neman zaman lafiya da daidaito bayan addu'o'i kamar yadda ka gani yanzu haka alhamdulillah yanzu dama kawai mu dan zona ne mu dan gamu mu zona mu dan ga menene ake ciki kuma me kasan mu take ciki
to sai dai da yawa daga cikin ƴan Najeriya mazauna Niger kin na ganin babu wani ci gaba da Najeriya ta samu tsawon shekaru 62 ta samu yancin kan
sunana Anas Arabi dan Najeriya mazaunin garin Agadez yau kasata take cika shekara 62 da samun yancin kai amma har yau ana cewa an samu yanci ne kamar za a ce ci gaban mai haka rijiya tunda da yawa kasashen duniya da suka ci gaba a fannin lafiya tsaro ilimi da an baro mu a baya to dai da gwamnati dai za ta duba ta yi ci gaba da iya bakin kokarinta akan ta sama wa talaka gobe mai kyau
sunana Abdulkadir Habibu haifaffen Kano Najeriya na cika shekara 62 da samun yancin kai ci gaba da ake cewa an samu gaskiya akwai kurakurai da yawa da aka samu kamar matsalar tsaro da matsalar ilimi yanzu ana fama
da masana dai na ci gaba da kiraye-kiraye wajen ganin kasar ta dawo kan turba tare da magance matsalolin da suka dabaibaye musamman fannin tsaro da tattalin arziki Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
a gaida Hamid Mahmud yanzu kuma ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yako makirin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin A kokarin ci gaba da duba abubuwan da ke janyo hatsarin ababen hawa a birnin Tarayya Abuja yau ma za mu ci gaba da tattaunawa da Malam Awwal Muhammad Kwantakora jami'i a hukumar VIO to amma kafin nan bari mu duba labarin wani hadarin mota da ya faru akan hanyar Argungu zuwa birnin Kebbi a jihar Kebbi inda mutane biyar suka kone kurmus ga dai karin bayani daga Muhammad Nasiru a can birnin Kebbin
bayan matsalolin da ake ta samu inda ƴan bindiga ke kisan jama'a a Najeriya wani abu da ke sanadin salwantar rayukan jama'a shine hadarin mota wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya wani hadari ne ya auku jiya Talata wanda ya shafi motoci biyar akan hanyar Argungu zuwa birnin Kebbi. Yanzu haka dai mutane biyar sun kone kurmamunsu yayin da wasu tara ke karbar kulawa a asibitocin da ke jihar. Na zanta da jami'in hukumar kula da kiyaye a ko hadora mai kula da yankin na Argungu Ibrahim Adamu akan wannan hadarin.
Motoci guda biyar ne a cikin Argungu da mashin daya. Kuma mutum da su mutu mutum tara suna asibiti. Akwai motoci na Ecobank da escort din su. Abin da ya kosa wannan overspeed ne da dangazin overtaking. Wasu sun zo suna overspeeding. Sai guda biyu suka yi high down collision. Kwai mai dauke da mai sai man ne ya yi ya kama da wuta. Shi ne jiya bobe ne sauran motocin.
Kamar su mutanen da Allah ya macikawa cikin waɗannan motoci suke na bankin ne ko ku a cikin motocin fasinja ne?
Akwai police da cikin banki ne cikin kwamboy to kawai na waɗannan motoci ne akwai mai mashin daya wanda ya je sai ko ne aka hada shi ma an kace shi
to yanzu kamar an gano kila ƴan uwan waɗanda suka rasu ko waɗanda ke kwance asibiti
waɗanda suka mutu da mun ga mun kai su mortuary za mu follow up a gane ƴan uwan wasu ma dai ƴan sanda na ayi reporting din su to Kebbi General Hospital.
Hadarin mota da ya halaka mutane da dama a Najeriya domin ko daga watan Yuli zuwa Satumba na wannan shekara an samu salwantar rayuka fiye da 50 inda aka samu 19 a babban birnin tarayya Abuja, 30 a jihar Kaduna da kuma wasu 3 a jihar Bauchi. Masu shari'a kan lamuran yau da kullun na ganin cewa akwai buƙatar a ƙara kiyayewa da wasu abubuwa domin samun sauƙin wannan matsalar. Kamar yadda Professor Bello Bada ke cewa
ya zama wajibi hukuma wadda ake kula da sha'anin zirga-zirga na motoci su falka idan dole suna bacci. Wani lodi kana gani ne da ganin wannan lodi ka san da cewa sun riga sun shahada waɗanda ke cikin wannan mota amma kuma ba ka zaton cewa in sun iso irin wurin da hukuma take a baji su wuce to amma suka iske an baji sun wuce abubuwan sun yi yawa titi babu kyau sannan ga tsadar rayuwa direbobin babu kwanciyar hankali akan titi Allah Allah suke yi su wuce wuri mai hadari ana zakani haka ne ake ta samu hadura ko kuma taya ta fashe.
Masu ruwa da tsaki ga sha'anin kiyaye a ko hadura na ganin cewa da jama'a za su bi doka gwamnati ta sauke nan da ke kanta da za a iya samun sauƙin waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To madalla gaida Muhammad Nasir. To yanzu kuma bari mu ci gaba da tattaunawa wanda muka yi da Malam Awal Musa Kwantagora na hukumar VIO akan abubuwan da ke haddasa hatsari a birnin tarayya Abuja.
Kuma ta yaya za a ce maki kwana 26 ne mutum shine zai yi a cewa har ya iya motar da zai iya tukawa daga nan ya kai daga Abuja ya kai mota Maiduguri daga Abuja ya kai mota Katsina daga Abuja ya kai mota Lagos daga Abuja ya kai mota Sokoto Katsina Zamfara yobe tsakaninki da Allah kwana 26 shi zai sa mai tukin mota ya iya wannan lokacin da duka dauki lasisi ka ba mutum fa zai iya tukin mota daga nan har kasashen duniya. Kin ku gaba abin da za a koya a cikin kwana 26 bane a yanda dokar ta tana da doka ta jaha cewa ka koyi mota wata uku bayan ka koya wata uku ka sabanta wannan lana sabbi din wata uku ka ƙara sabanta ta har sai kai su kunna wata tar kenan sannan ka yi kamin ka zo a gwada ka a baka lasisi. To ita wannan hukumar ta zo ta ce cikin kwana 26 kuma kowane kwana 26 awa ɗaya ne zaka koyi mota a cikin awa ɗaya saboda Allah tsakaninki da Allah ta yaya za a yi awa ɗaya a wuni a ce wai mutum ya koyi mota har kwana 26 wai akan shi ne ya kware akan shi ne kuma ke son a bashi lasisi kuma su kuma da su kuma a matsayin su na wannan hukuman suna gaba da gwada mutanen da muke yi kana a basu lasisi suna gaba saboda mai makarantun nasu ne certificate din nasu ne wani certificate din a cikin wani makarantan a cikin laptop yake wani makarantan a cikin mota yake to manta da cewa wai suna da office din ba office din ƙarya ne ba na gaskiya ne office din yawancin makarantun a waya suke yi wanda yake a waya za a yi maka komai tsakaninki da Allah an dauko hanyar gyara.
To madalla a nan ne kuma za mu dakatar da tattaunawar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da tattaunawar. Yanzu a madadin daukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
wato a gaida Baba Yakub Makeri. Ga kaɗan daga cikin rayin da ku masu sauraron kukan aiko mana ta email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Nizifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruku Maheka Roga Sokoto suka ce BOA. Kamar yadda ake ta murnar zagayowar ranar ‘yancin kai a sassa daban-daban na Najeriya, muna taya ‘yan uwanmu na gida da waje wannan murna. Allah ya albarkaci Najeriya, Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin da ke damun ƙasarmu ta gado Najeriya, Allah ya ƙara ɗaukaka sunan Najeriya tsakanin ƙasashen duniya, amin. Sako na gaba ya fito ne daga Babangida IBB Giyawa daga jihar Sokoto, yake assalam BOA Hausa, na sanya amfani da wannan dama in yi kira ga ‘yan uwana matasan Najeriya da cewa kada mu bari gurɓatattun ‘yan siyasa su yi amfani da mu wajen bangar siyasa a zaɓukan da ke tafe na 2023 domin ganin an kaɗa gangar siyasa, yanzu ne suke da buƙatar mu matasa. Da fatan matasa sun ji wannan kira nawa. Sako daga Sani Muhammad Kindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya, ya ce salon BOA Hausa, na ta al'ummar ƙasarmu Najeriya murna cika shekaru 62 da samun ‘yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Ta ɗaya ɓangaren ina addu'ar Allah ya bamu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya, ya wadata mu da samun shugabanni na gari masu ƙaunarmu, amin summa amin. Sai sako daga Shehu Adamu Rijau, yake yayin da aka fara yakin neman zaben 2023 a Najeriya, muna kira ga duk wani dan takara da zai ziyarce mu da ya tabbatar da cewa ya tanadi abin da zai faɗa mana na gaskiya, domin yanzu lokacin daɗin baki ya wuce. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Hafiz, a taƙaice, a yau Asabar ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce akwai yiwuwar makamin da aka yi amfani da shi wajen kai hari kan kwambar motocin kayan agaji a Ukraine, makamin kariya ne na Rasha mai cin dogon zango da ake amfani da shi domin harin ƙasa. A cikin wani rahoton binciken sirri da aka wallafa a Twitter, ma'aikatar ta bayyana cewa ƙarancin makamai musamman masu cin dogon zango shi ne ya haifar da amfani da manyan makaman da ke cikin ƙasa a kusa da Zaporizhia. Jami'an sojin ƙasar Burkina Faso sun ce an gudanar da juyin mulkin da ya hamɓarar da gwamnatin mulkin sojin ƙasar. Shugaban rundunar sojin ƙasar Ibrahim Traore ya ba da sanarwa da yammacin jiya Juma'a cewa sojoji sun karɓe mulki yayin da suka hamɓarar da shugaban ƙasar na mulkin soji Paul Henri Damiba, wanda shi ma ya karɓe mulkin ne a wani juyin mulki watanni 8 da suka gabata. Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda 2 a cikin teku a yau Asabar, lamarin da ya ƙara adadin harba makamanta mafi yawa na wannan shekara a cewar jami'an Koriya ta Kudu. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda 2 masu cin gajeren zango daga yankin Pyongyang zuwa cikin ruwa da ke gabar tekun gabashin ƙasar, a cewar sojojin Koriya ta Kudu waɗanda ke bin diddigin harba makaman. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda 6 kenan a cikin wannan makon, ciki har da waɗanda ta harba kafin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta ziyarci Koriya ta Kudu da kuma bayan ziyarar ta. Adadin waɗanda suka mutu a wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai a wani ɗakin karatu na birnin Kabul ya ƙaru zuwa 35, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar a yau Asabar, yayin da matan Hazara na mabiya aƙidar Shi'a da suka fi shan uquba sakamakon harin suka gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da kisan ƙare dangi da ake yi wa tsirarun al'ummarsu. Mahaukaciyar guguwar Ian, ɗaya daga cikin guguwa mafi ƙarfi da ta taɓa aukuwa a Amurka, ta kutsa a kudancin Carolina a jiya Juma'a, inda ta yi lahani na biyu mafi ƙarfi bayan ta ragargazar Florida. Hukumar kula da guguwa ta ƙasa ta ce Ian ta yi ƙasa a kusa da Georgetown da ke kudancin Carolina ya zuwa rukunin guguwa na ɗaya mai ƙarfin iska da ke cin nisan kilomita 140 a cikin sa'a ɗaya. To sai dai daga baya ta rage ƙarfi zuwa guguwar da ta biyo bayan yanayi mai zafi.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin da yake na gabatarwa, sai kuma Jul Leda Tresham wadda ta daidaita mana sauki da kuma ba da umarni, da ma injiniyarmu ta yanzu Nashwa. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.